بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يولي تنين شاتك وزقوة شوال Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1417 wanda ya daidai da 23 ga watan February 1996 Al-Sheikh Al-Muhad 1997 Al-Sheikh Al-Muhaddis Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin Al-Albani yace Al-Mas'alatu Thalitha wal Mi'a Mas'ala ta 103 wa yustahabbu liman inda al-qabr an yahsu min at-turabi thalatha hasawatin bi yadayhi ana so ga duk wanda ya halarci wurin kabari na rufe mamaci to ya ainihin wato tunkuda kasa sau uku bi yadayhi jami'an da hannayen shi gaba daya ta ya hada hannayen shi ya tunkuda ainihin gaba daya to wannan na daga abin da ainihin yazo a sunna amma shi'a saboda su tafi akan ka'idar su suka ce ainihin in ka zo kai sai ka tunkuda da bayan hannu ba dan komai ba wai dan ka saba wa ainihin ahlus sunna haka yazo a cikin littafin ainihin minhajul karama fi fiqhil imama Allah ya kiyaye yace ba'dal faragh min saddil lahdi bayan an gama ainihin wato rufe kabari din bayan an toshe kabari din da ake sa tubali ko bulo ko ice a rufe to sai duk wanda ya halarci wurin nan malami ne ko sarki ko yallabai ko wane ne kai ka tsuguna ka tunkuda kasa so uku kada a sa cebur ba kyau li hadisi abi huraira ta saboda hadisin abi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam salla ala jinazatin abu huraira yace annabi yayi wata gawa salla thumma atal mayyita sannan annabi yaje wurin wannan mamaci fahasa alaihi min qibali ra'sihi salasan annabi ya tunkuda ainihin kasa daidai kan wannan mamaci sau uku tunda annabi ya tsuguna ya tunkuda kasa babu wani mai girma a duniyan nan kowane ne da zai koma gefe guda gindin tsamiya wai shi ba zai tura ba in an je sai kaga duk sun koma gefe guda sun bar jahilan suna ta hauka a jikin kabarin su sun koma gefe guda da manyan malamai da manyan sarakuna suna ta tattauna matsalolin su in an tashi shikenan su taho ba ruwan su ba abin da suka je yikenan sai bid'a to shi yasa sai ka cire wannan babban rigar ka cire tabaran ka nannade hannun rigar ka kai aiki wurjanjan dan wata ran kai za a zo a saka أخرجه ابن ماجه ابن ماجه يفيد وانا حديثي مجلد نفرقو شافي نتري هدو دا سبئن دا هدو بإسناد قال النووي دا إسناد دا نووي يفدي مجلد نبير شافي نتري بيو دا تسئن دا بيو أتكم مجموع جيد يتي دا إسناد وان دا يتي أينهن من نغرتا لكن قال الحافظ سيديكما الحافظ ابن حجر يتي ظاهره الصحة أظاهر وانا إسنادي كم أقوي إنغنشي ثم ذكر انه معلول بان انات بعض رواته كما بينته في تعليقات الجياد بايان الحافظ ياتي اظاهر اسناد wannan hadisi na da inganci sai kuma ya ambaci cewa amma akwai ainihin wato illa a cikin wannan isnadi ma'ana ne illa ne illar kuwa ita ce an ana daga wani mai riwaya da aka samu yace an daga malamin shi kuma shi wannan mutum shi alhafiz yana ga kaman mudallisi ne yace haka ainihin alhafiz ya bayyana kamar yadda nayi bayanin wannan magana a cikin littafin na ta'liqatul jiyad lakinn alhadith qawiyyun bima lahu min ash-shawahid yace sai dai wannan hadisi fa mai karfi ne saboda akwai hadisan da za su ishe da shi su kara mishi karfi wa qad dhakara alhafiz fi talkhis alhadir yace hakika shi kanshi ibnu hajar ya fade su a cikin littafin shi at-talkhis alhadir juz'i na biyar shafi na 222 falyuraji'ha man sha'a wanda duke so sai je duba ya karanta الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يتقبل التشوى ثم تبين لي أن الإعلال المشار إليه غير قاده فأنا دقبا ما سينقان التشوى واتشين إلا بإبن حجر كينوني قليتا با إلا تشيد ذات تشوتد إنغنشن حديث با كما حققته في الإرواء يتقبل كما يدن نتبتد بيان أتكل تافن إرواء الغليل أتكل لنبا حديث ندلي بوكو إذا همسن دقيا مجلدين أكو كينم وأما استحباب بعض المتأخرين من الفقهاء أن يقول في الحثية الأولى يتي سام وصدق تكما لما فكه دسك زودك قريشي سكا تي مستهديني وي أوجن تنكد قصا نفركو مي تنكد آوي يتي منها خلقناكم دقا تكين إتقسامك هل تشيكو وفي الثانية تنكد آواتبيكما وفيها نعيدكم cikin kasar zamu mai da ku wa fi salifa atun kudawa ta uku wa min hanu khurijukum taratan ukhra kuma dai daga kasar zamu fitar da ku wani lokaci gaba daban fala asla lahu fi shay'in min al ahadith allati asharna ilaiha fil a'la yace yin wannan ainihin karanta waɗannan ayoyi din to yace ba shi da asali a cikin wani daga cikin hadisan nan ma da muka ainihin wato ambata a can sama ma'ana duk hadisan da muka gabatar babu inda kaji asalin wannan to me yake da asali kenan tunkuɗa ƙasa din kawai so uku amma yin wannan karatun na wannan ayoyin ba shi da asali to ta iya yiwa ka je ka dauko shi yasa al-Imam an-Nawawi yana da kokari fa babban malami ne amma kuma al-Imam an-Nawawi ya kamata kai hankali da littafin shi in kana karanta don in ba haka ba sai kafar ka ta zame kana karatun Riyadus Salihin ko al-Azkar ko al-Minhaj Sharhin na Muslim ko kana karatun al-Majmu'u Sharhul Muhadhab ko kuma littafin shi da ya rubuta na fiqhun Shafi'iyya in baka kware ba to al-Imam an-Nawawi zai zirma ka shi yasa wajibi ne sai ka san ilimin da zaka iya tace littafai irin waɗannan tukuna ba haka baka hakura kawai ba dole bane sai ka zama malami abinda aka ce dole shine ka bautawa Allah amma ba dole ne ka zama malamin da zaka tashi kai bayani ga mutane ba ka bar waɗanda Allah ya saukake musu ahaliyya ta wannan sai ainihin su amma ka matsawa kanka lalle sai kai to akwai al'amura a cikin littafin Imam an-Nawawi waɗanda suna buƙatar a tantance su yanzu ran nan muke tattauna matsala dangane da sallama cewa abinda sunna ta nuna shine in liman yace assalamu alaikum wa rahmatullah lokacin da yazo zai yi ta biyu to ku kuma mamu sai ku yi ta biyu din tare da shi ku ta ku ta farko kenan shi kuma ta biyu kenan wannan shine sunna to amma a bari sai liman ya gama yin ainihin sallama gaba daya sannan ayi ya halatta amma asalin sunna fa shine fa sallama hina sallamna sai ainihin yayi sallama fa sallamna hina sallama sai muka yi sallama sa'ad da yake yin tashi sallama din haka hadisi yazo cikin sahih al-bukhari hadisin itban ibn malik to wannan hukuncin in ka dauke shi ka gwama da maganar Imam an-Nawawi sai kuma kaga gaba ɗaya Imam an-Nawawi ya bangaje wannan hukuncin domin yana ce maka kai mamu zaka iya zama ka ci gaba da ta yin addu'o'in ka ma bayan liman yayi sallama ya sake ka sai san da kaga ka gama sannan kai sallama wannan magana tashi tana nan cikin al-azkar da sauran tafan shi shin in baka yi hankali ba sai zurma ka ba to malami ne mai kokari kwarai da gaske amma da mali kulli jawadin kabwa duk kasancewa kokarin ka wata ran za a samu tuntube tare da kai to shine al-Sheikh al-Albani yace wa amma qaulan nawawi yace amma maganar da al-Imam an-Nawawi a cikin al-Majmu' din nan mujallad na 5 shafi na 293 zuwa shafi na 294 yace wa kad yustadallu lahu bi hadisi abi umama ta radiyallahu anhu cewa din nan za a yi tunkudawa kasar farko a fadi waccan aya ta biyu a fadi waccan ta uku a fadi waccan yace wannan magana za a iya kafa mata hujja da cewa hadisin abi umamata Allah ya kara mishi yarda zai iya zama hujja qala abu umamata yace lamma wudi'at ummu kulthum bintu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fil qabri lokacin da aka sanya ummu kulthum yar manzon Allah a cikin kabari qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra rawahu al-imam ahmad al-imam an-nawawi yace imam ahmad ya ruwaito wannan hadisi min riwayati ubaydillah ibn zahar daga riwayar ubaydillah dan zahar an ali ibn zaid ibn judan daga ali dan zaid dan judan an al-qasim shi kuma daga al-qasim shi kanshi al-imam an-nawawi sai yace wa salasatuhum du'afa'u duk waɗannan mutum uku da ke jere a cikin isnadin baki ɗayansu masu rauni ne da Ubaidullahi ɗin da Aliyu da Al-Qasim ɗin shi da alƙalamin shi yace dukkansu masu rauni ne sai dai kuma yace lakin yusta'nasu bi ahadisil fada'ili yace amma zuciya tana natsuwa da hadisan da suka zo suna bayyana wata falala game da mustahaddi zuciya na natsuwa game da wannan wa in kana dha'ifatal isnad yace ko da hadisan isnadin su mai rauni ne amma an hukuncin da suka zo da shi hukuncin mustahabbi ne to wayi umalu bi hafi targibi wa tarhib wajen ainihin kwadaitarwa da tsoratarwa za a iya aiki da su wa hadha min hasa yace wannan kuma na daga cikin ainihin babin kwadaitarwa don haka shi na yana ganin wannan hadisi tare da cewa isnadin duk baki ɗaya masu rauni suka ruwaito shi amma za a iya aiki da wannan hukunci da suka zo da shi saboda hukuncin matsala ce ta mustahabbi shi da kanshi sai yace wallahu a'lam Allah shine yafi sani abinda al-Imam an-Nawawi ya fadi kenan fal jawabu alaihi min wujuhin al-Sheikh al-Albani yace amsar da zamu baiwa Nawawi to zamu bashi amsa ne ta fuskoki da dama Nawawi ya koyar da mu cikin littafin shi cewa idan malami ya kuskure a cikin wani littafi nashi ko bayan ya mutu da shekara 100 nawa ne wajibi ne a zo a bayyana wannan kuskuren, domin wannan kuskuren mutane za su dauke shi ne hukunci ne na shari'a su a wurin su. To dan haka Imamun Nawawi ga wannan magana da ya faɗi, amma tunda kuskure ce dole ne a fito da ita sarari a fasa wa musulmi, don kar ka je ka haɗu da ita a wani wurin ka gamu da ita ta ruɗe ka. Yanzu abin da yake faruwa kenan, duk mas'ala nan in muka zo karatu sai an gama karantar da kai kaza da kaza, sai a ɗibo wata hayaniya da ake tunanin za ta ruɗar da kai, a bayyana maka a ce wannan ba daidai ba ne, kuma wai ka je ka ce ka gani cikin Mukhtarul Ahadith ne ai an ce an ɗaga hannu ana shafawa wajen addu'a. Ai wannan magana aka soke maka ma'ana duk inda kai tuntube da ita dai na ƙali ne, ɗibowa aka yi aka zuba kawai, duk tushen ɗaya ne shi ne aka je can daga tushen aka fesa mata magani aka kashe ta. To duk inda ta yaɗu to matacciya ce, amma sai ka kasa fahimta. Mun fahimta? Musamman ƙasashe irin namu ɗin nan, inda yake ƙasashen da ba a yi wa ilimi adalci, ba a san ƙimar ilimi ba, ba a san yadda al'amarin ilimi yake ba. Idan ka ga kuskure cikin wani littafi ka zo ka ce littafin nan akwai kuskure cikin shi, to sai a ce kuma ka yi kwandam ka soke littafin. In kuma ka zo ka faɗi matsalar da ke kuskure ce baka faɗi littafin ba, wai mai hankali ya gane kukan kuciya jawabi ne, kuma sai wani ya sake ɗakowa ya ce ai kuma gashi a cikin littafi kaza. Kun fahimta? Ma'ana da za ka ga hadisin sai ka ce duk hadisan da ke magana akan shafa fuska da addu'a din nan duk inda ka gansu to ba su inganta ba, kuma duk malamin da ya ce waɗannan hadisai kyawawa ne ya yi kuskure. To wannan duk wanda ya san abin da ake kira ilimi, to in ya je ya buɗe wani littafi ya ga hadisan sai ya san da su ake, in ya je ya ga wani malami ya kyautata wannan hadisi ko ya istishhadi da shi ya san da shi ake, ya gamsu. To amma ba za a fahimta ba sai wani ya ɗauko bulogul maram ya ce ai gashi mai bulogul maram ya ce kaza kaza kaza, in ka ce wannan kuskure ne sai kuma a ce ka zagi bulogul maram. Mun fahimta? To amma mas'alar ilimi ba fa adiya ta jahilai fa. Mun fahimci wannan da kyau ko? Ana bin mas'ala ta ilimi ne a ilmance, don in kai ka biye ta jahilai kai kana magana ne a duniyar ilimi da malamai kake magana. Su jahilai waɗanda yake ba su san ƙa'idar ilimi ba, in ka ce bari ka biya ta su abinda za ka gaya musu ransu ya sanyi za ka faɗa, amma malaman duniyar ilimi za su tafa ka a gaba. Kuma yanzu kuna ga Nawawi iya ƙoƙarin shi yake nan, muka kawo tarihin shi sai da ya shekara biyu ya ce bai taɓa kwanciya a fulo ba shekara biyu, sai dai yana zaune sai dai ɗan kashin gida jikin gwiwar shi haka, duk gashi abubuwan da ya rubuta ɗin, amma gashi sai ku ji an ce kaza daidai ne kaza ba daidai ba ne, to an yi ma wahala a gane daidai ɗin kenan fa. Mun fahimci wannan da kyau ko? To shine yace amsar da za a baiwa Nawawi game da wannan magana tashi ta fuskoki da dama ne. Al-awwal, fuska ta farko, annal hadith laysa fihi at-tafsilul maz'um, yace cikin wancan hadisin da shi Nawawi ya kafa hujja da shi ai babu tantancewa dalla dalla din nan da shi Nawawi ya riya istihbabu, wanda yace mustahabbi ne cewa ainihin a tunkuɗa ƙasa na farko ne za a faɗi waccan aya, na biyu za a faɗi kaza, na uku za a faɗi, ai a cikin wancan hadisin babu, domin cewa aka yi lokacin da aka saka 'yar manzan Allah a cikin kabari sai manzan Allah ya karanta waɗannan ayoyi a jere, karanta su ba a nuna wajen tunkuɗawa ba, ko akwai tafsirin a ciki? To ashe dan haka sai Sheikhul Albani ya ce fala hujjata fihi aslan, ya ce baki ɗaya babu hujja a cikin ainihin wannan hadisi lau sahha sanaduhu, ko da ma isnadin shi ya inganta balle kuma bai inganta ba, ko da ya inganta to babu hujja a ciki. To yanzu irin waɗannan maganganun saboda Allah yaushe zaka iya tsayawa ka natsu ka gano su? Sai in ka dukufar da kanka bincike kake a cikin ilimi. Mun fahimta? Duk magana da ka karanta sai ka tsaya kana aunawa, ka auna da nan, ka auna da nan, ka auna da nan. Shi yasa in dai kana son ka zama muhaddisi to wannan masifaffiyar hira da ake a kasar Hausa sai ka watsar da ita, in ba haka ba wallahi sai dai ka zama dan rakiya a makaranta har abada, kuma ka gwada ka gani hira da rana, hira da yamma, hira da daddare, hira da asuba, hira da koyaushe. To shikenan iyakar rabanka kenan a duniyar nan hira. Duk sai ka watsar da waɗannan abokan hira, ka koma ɗaka, ka kulla kanka, ka yi karatu, ka yi karatu, ka yi bincike, ka fahimta, ka roƙi Allah ya buɗe maka, sannan za ka kai ga fahimta. Ba haka ba, maganganu na irin su Imamun Nawawi ka tsaya yanzu iya gano wannan maganar, me yawa da ba a gano maka wannan maganar ba, aka ce ka duba mana akwai hujja cikin wannan hadisin, sai kai ta duru-duru sai ka ce akwai mana, ba gashi an ce ba? To amma wannan hadisin yanzu da Nawawi ya kafa hujja da shi a ina ne aka ce a tunkuɗa farko annabi ya faɗa haka, a tunkuɗa ta biyu ya faɗa haka, a tunkuɗa ta uku ya faɗa haka, an faɗi a cikin hadisin? Babu. To ashe babu ainihin dalili dangane da wannan matsala. Asani, fuska ta biyu da za a baiwa Nawawi amsa, anna tafsil al-madhkura lam yathbut fi ash-shar'i, yace kuma wannan ainihin wato tafsili da yayi cewa tun kuda ta farko za a faɗi kaza, na biyu za a faɗi kaza, na uku za a faɗi kaza, bai tabbata a cikin shari'a annahu min fada'ilil a'mali ba, bai tabbata cewa mustahabbi bane a cikin shari'a, hatta yuqala yu'malu bi hadha alhadisi, balle ma har a ce za a aiki da wannan hadisi akan shi, li'annahu fi fada'ilil a'mali, domin wayin wannan din na daga cikin abubuwa mustahabbai. بل ان تجويز العمل به اثبات مشروعيه عمل بحديث ضعيف يكي اي حالت da aiki da wannan ainihin wato hadisi ma to tabbatar da wata shari'a ce wadda take da karkashin aiki da hadisi mai rauni wa zalika li anna al mashru'iyyata aqallu darajatiha al istihbab yace saboda shari'ar musulunci tana da rassa biyar to mafi kasa daga cikin rassa biyar din nan shine mustahabbanci وهو حكم من الاحكام الخمسه wannan mustahabbanci na daya daga cikin hukuncen musulunci guda biyar allati la tathbutu illa bi dalilin sahihin wadda ba ta tabbata sai da dalili mai inganci wala yujdi fiha dha'ifu bittifaqil ulama yace dha'ifin hadisi kuma ba zai isa ya tabbatar da daya daga cikin wadannan hukunce guda biyar ba wajibi haramun makruhi sunna da mustahabbi to ba a tabbatar da ɗayan waɗannan tunda su ne hukunce shari'ar musulunci guda biyar da hadisi mai rauni to wannan ainihin cewa ainihin faɗar wannan ayoyi ɗin wajen tunkuɗawar mustahabbi ne to a ina za a samo asalin shi a hadisi mai rauni to dan me za a ɗauko hadisi mai rauni a kafa hujja da shi dan tabbatar da wata shari'a wadda take mustahabbiya wannan magana ba daidai ba ce don haka cewa wai za a aiki da hadisi mai rauni a wajen abubuwan da suke mustahabbai wannan magana ita kanta mai rauni ce su ma kuma malaman da suka ce sai suka ce akwai sharadi uku in aka ce kaza ya zo a cikin hadisi mai rauni kana son kai aiki da shi aka ce to na farko dai tukuna karka taba aikin nan da cewa annabi yayi yanzu misali duk masu daga hannun nan suna shafawa an ce musu hadisan masu rauni ne to wanda ya dan fara burbura ilimi shine zai ce an ce ana haiki da hadisi mai rauni a cikin abubuwa mustahabbai to na farko duk ran da ka shafa to karka ce daga annabi ne daga me daga bid'a haka zaka ce hujjar kenan daga me daga bid'a daya kenan na biyu Allah ya shaddada ba'afuhu raunin ka da ya tsananta na uku ayyan darijata ta qa'ida ma'rufa fi shari'atil islamiyya ya zama wannan abin dama can sananne ne a cikin shari'ar musulunci sai dai wannan hadisi yazo yana ƙara tabbatar da abin ne to kwata kwata ba a sani ba a cikin shari'ar musulunci faufau inda annabi ya daga hannun shi ya shafa addu'a babu wannan daya kenan sannan kuma cewa kar hadisan su zama masu rauni kwarai da gaske a cikin isnadin waɗannan ainihin hadisai akwai muttahamai waɗanda ake tuhumar su da ƙarya ina magana cewa rauni kai ya tsanani sa'annan cewa kuma karka ainihin danganta abin daga annabi kai zaka yadda kana yin wani abu na shari'a kuma a ce zaka danganta ga annabi kace ba daga annabi to daga ina ka samu shi wa yawma ya'abdu zalimu ala yadayhi zaka yadda ka shiga cikin waɗanda za su ainihin rinka tauna yatsunsu a ranar alkiyama yana cewa ya shiga uku ina ma ya bi manzon Allah wannan ba biyayyan manzon Allah bane mun fahimci wannan to sharadin aiki da hadisi mai rauni kenan abubuwa guda uku in kana son gani inda Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya tattake bayani kaje ka dauki muqaddimar littafin Sahihut Targhib wat Tarhib muqaddima ta Sahihut Targhib wat Tarhib na Sheikh Al-Albani din da muqaddima ta At-Ta'liqatul Jiyad da kuma muqaddima ta Sahihul Jami' As-Saghir da kuma muqaddima ta littafin Tamamul Minna fi At-Ta'liq ala Fiqh As-Sunnah duk ya tattauna waɗannan masalolin game da magana akan aiki da hadisi mai rauni din nan Allah ya shiryar da mu الثالث يأتي أينهم واتو فسكا تأكو دباء بيو نووي أمسا أن الحديث ضعيف جدا وانشان حديثي دشي نووي يأتي واوي أينهم واتو أنا أيكي دا حديثي ميرونيكو أمستحبان أبو بوا يأتي تو أيوانا حديثي ميرونيني قريدة جسكي yace bal huwa mawdu'un yace kai hadisin ƙarya ne ma fi na qad ibn hibban a ƙarƙashin hukuncin da ibn hibban ya mishi fa innahu fi musnad ahmad yace domin wannan hadisi ya zo a cikin musnad na al-imam ahmad a cikin mujallad na biyar shafi na 254 to kun gani gashi musnad na al-imam ahmad ga hadisi mawdu'i a ciki a cikin sunan abi dauda akwai hadisi mawdu'i a cikin sunan tirmidhi akwai mawdu'in hadisi cikin sunan nasa'i akwai da'ifai nasa'i abinda yasa ba a samu mawdu'ai a cikin shi ba lokacin da ya as-sunan al-kubra din jibgegiya ce ta kai mujalladi 10 tana nan yanzu ana bugata sai sarkin garin su nasa'i din sai ya ce mishi algafa ta malam wannan littafi duk abin da ke ciki ne inganci ne sai ya ce a'a sai ya ce to ware mana mai ingancin shine ya tace waɗannan guda hudu suka fita sai ya sa mishi al-mujtaba
zababbe wanda aka zabo daga cikin uban uwar mun fahimta saboda haka sai kaji an ce rawahu an-nasa'i fi sunanil kubra to waccan katuwa kenan yanzu an tabba ta mujallad 10 ita kuma karama ita ce tafi yaduwa a hannun mutane to ita ma din akwai hadisai dha'ifai a ciki sirrin da yasa ita ba a samu mawdu'ai ba kenan ya kwashe su ya zubar da kanshi amma duk da haka akwai wadanda aka samu suna da rauni daga baya a cikin ibnu majah akwai hadisi mawdu'i a cikin muwatta akwai hadisi mawdu'i cikin musnad akwai hadisi mawdu'i to dan Allah a ilmance ka zo ka ce wai sitta sahihi ai wannan magana jahilai ce sitta sahihi dama duk inda kaje an ce sitta sahihi dama kalma ce kalma jahila ita kanta kalmar dama jahila ce wa qailuha auladul jahali mun fahimci wannan babu wani sitta sahihi kutubus sitta kawai ko al ummahatus sitta don kace sitta sahihi sitta sahihi ma'ana hadisan da ke cikin su dukkan su matsayin su daya da na Bukhari da Muslim kenan saboda haka babu sitta sahihi a musulunci akwai dai sahihaini Allah ya shiryar da mu to shine yake cewa a wannan hadisi yazo cikin musnad na Imam Ahmad min tariqi Ubaydillah ibn Zahr an Ali ibn Yazid wa huwa al-Alhani wa qawlu an-Nawawi yace amma Nawawi da yace Ali ibn Zaid bin Judan kun san haka shi Nawawi ya fadi Ali dan Zaid dan Judan sai yace khata'un wannan magana ta Nawawi kuskure ce li mukhalafatihi lima fil musnad saboda ta saba abin da yazo cikin musnad din na al-Imam Ahmad asalin a cikin musnad din Ali dan Yazid amma shi ne wuce yace Ali dan Zaid dan Judan kuma yace daga musnad din ya dauko alhamdulillah rabbil alamin Allah ya taimake mu ash-shaykhul marhum Ahmad Muhammad Shakir ya yi tahqiqi da ta'liqi na musnad na Imam Ahmad ko da abin bakin ciki ya kusa gamawa ka dan ya rage sai Allah ya dauki ran shi amma an karasa yanzu an zaka sai musnad ka daure ka sai wannan na Ahmad Shakir din shine muhaqqaq an gyara shi an fece shi kuma an yi takhrijin hadisan yana yana bayanin isnaduhu sahihun isnaduhu hasan mujalladi 10 aka buga shi a ciki na ta'liqin Ahmad Shakir din qala ibn Hibban sai shi ibn Hibban yace Ubaydullah ibn Zahr Ubaydullah dan Zahr din nan wanda aka fadi a cikin isnadin yarwul mawdu'at yana ruwaito hadisan ƙarya anil asbat daga manyan malamai amintattu in ya san kai babban malami ne amintacce kana mutuwa sai hauka ga hadisi yace wurin kai karbo saboda babu yadda za a tabbatar to amma malaman hadisi duk inda ka kifa za su kama ka a yaya aka kai ruwaito waɗannan hadisai ina sauran dalibai wane ne malam ya taba bashi irin wannan hadisai waɗannan kadan daga cikin hanyoyin da malamai ke bi su ainihin wato tabbatar da yaya aka kai ka samu waɗannan hadisai kai karatu a wurin shi kai karatu a wurin shi kullun kai kadai yake sawa aji ya karanta a kai da wasu ne su wane ne wane da wane malam ya karantar da ku hadisi iri kaza a to shikenan daga ran nan ka mutu ba su sake karban magana a wurinka shine mutanen Imam Malik san da ya rasu sun taimishi ƙarya haka shine ai al-Imam ad-Darqutni ya littafi gharaib Malik to shine naji wani sakare da bai san ilimi ba wai ce ake sukan Malik ake ya mike kan minbarin Juma'a wai limamin Juma'a wai yana cewa wai har ma littafi akai wa aka sa mai gharaib Malik ana sukan Malik kaji fa kara Maliku kuma ya tsaya ne kaji kuma shi wai kuma wani ma ya tashi yana kara Maliku ne Imam ad-Darqutni a lokacin da Imam Malik ya rasu sai aka samu ɗan iska sai suka yi ta kaga hadisai sai ka zo ka ce haddathana Malik saboda ka ce Malik ya ga maka sai a karba sai su kaga hadisai sai su danganta ga Malik sai Imam ad-Darqutni sai dauki alƙalamin shi da takarda sai littafi gharaib Malik yace duk hadisan da ka gani a waɗannan a wannan littafi nawa da aka danganta ga Malik ƙarya akai mishi maƙaryaci ne ya ruwaito shi ya danganta ga Imam Malik kuma shi kadai dan haka gharibi mawdu'i kuma hanya ɗaya rak yazo kuma hanyar nan ta hanyar maƙaryaci to shine wannan shine abin da ake nufi da wannan littafin ba sukan Maliku ake ba to shi yasa ko ga dole nake tsaya nake bayanin waɗannan littafin saboda ba a taba jin labarin su ba a ƙasar mu a cikin duniyar ilimin ƙasar mu abinda aka sha jin labari su ne waɗannan 20 ya dan tarani al-Burda da sauransu duk anan mutane suka fanna da rayuwar su Allah ya kiyaye to shine yace yarwul mawdu'at yana ruwaito hadisan ƙarya anil asbat daga mutanen kirki wa idza rawa an Ali ibn Yazid idan har kaji shi wannan Abu Ubaydillah ko ya ruwaito hadisi daga Ali dan Yazid yace to atabit tamat to zai zo da masifu kenan yazo da masifu fa idza ja'ati tammatul kubra idan uwar masifa tazo ita ce kiyama ko to malaman hadisi in suka ce aya fulanun ya'ti bi tammat wane yana zuwa da masifa ma'ana hadisan ƙarya duk sanda shi wannan ya ruwaito hadisi daga ainihin Aliyu dan Yazid to hadisin ƙarya ne don ka duba abin da ya faru kenan anan wa idza jitama'a fi isnadin yace in kaga waɗannan muta fi isnadi khabarin in kaga waɗannan mutane sun hadu a isnadin wani hadisi ubaidullahi wa ali ibn yazid wal qasim abu abdurrahman waɗannan mutane uku da ubaidullahi da ali dan yazid da al qasim wanda ake mai alkunya da baban abdurrahman lam yakun zalika al khabar illa mimma amilathu aydihim yace wannan hadisi ba wani abu bane hannun su ne ya kera su suka kera abin su da kansu to mu dubi isnadin can na Nawawi yaya akai ba haka yake ba to mimma amilathu aydihim fa idza kana ahsanu ahwalihi ahwali hadha alhadith annahu da'ifun jiddan ash-shaykh al-albani yace in ya zama mafi kyawun halin da za a siffanta wannan hadisi iya kyan shi a ce da'ifi ne kwarai da gaske iya kyan shi kenan da nagartar shi wala yajuzul amalu bihi hina idhin to ya zan bai halatta aiki da shi ba kenan qaulan wahidan magana daya tak ita kenan ba sabani mun fahimta kama bayyanahu al-hafiz ibn hajar kama yadda al-hafiz ibn hajar ya bayyana fi tabyin al-ajab bima warada fi fadl rajab a cikin littafin shi mai suna bayyana abin mamaki na hadisan ƙarya da bankaura da suka zo game da azumin tsofaffi mun fahimci wannan da kyau ko to kun ji shi yasa in ka je sai ka tunkura kasa din wannan mai tunkura kowa ya tunkura uku ba wata addu'a da ake yi mun gane to wannan magana da muke nufi duk inda ka je ka gamu da ita a sharhin askari ne na malam Yahuza Fatihul Jawad duk ka ji an riga an kashe ta fa duk inda ka hadu da ita ita ce dai da wannan din ake dan karkaje ka ce har gashi mun gani cikin askari askari ba littafin hadisi bane jama'a mun fahimci wannan sai za amfanin irin waɗannan tafan da ke tace maka in aka tace maka aka nuna maka wannan hadisi hadisin ƙarya ne to duk inda ka je ko ka hadu da shi shine dai in kuka hadu da barawan takalmi a masallacin ku nan Azariya ka tafi Abuja ko kai sallah ka sake ganin shi wa ka gani ba za ka ce a to dai ko da dai shine amma ba shi bane dai tunda ba Azariya ne a shine dai duk inda ya bullo maka mugu ne to haka wannan hadisi ya riga haka matacce yake duk littafin da ka je ka hadu da shi to ya mutu mun fahimci wannan to abin da ke rudan mutane shine kamar yadda na gaya mana din sai mutun yaje ya kwakulo wani hayaniya sai zo ya ce to ai gashi a wannan littafin an kawo shi an gama da shi tunda an yi magana can tushen da aka ruwaito shi mun fahimci wannan da kyau jama'a almas'alatu rabi'a wal mi'a mas'ala ta 104 ash-shaykh Muhammad Nasiruddin al-Albani yace wa yusannu ba'da al-faragh min dafnihi umurun ga al'amuran da ake so bayan an gama rufe mamaci sai a saurare su da kyau bayan an gama rufe mamaci ga abubuwan da ake so sai ku gwada ku gani da yadda kuke naku da yadda za a zo a siffanta daga annabi dinnan yayi daya in yayi daidai fa biha wa ni'ima in bai daya ba to ku bari naku bid'a ne na annabi ne sunna mun fahimci wannan da kyau ko al-awwal abna farko an yurfa al-qabru anil ardi qalilan nahwu shibrin yace a daga kabarin daga kasa kadan gurgurdan dani guda wala yusawwa bil ardi ka ashafi shi a kasa ya zama an daidaita shi da kasa wa zalika abinda yasa aka ce ai haka liyatamayyaza don a iya bambanta cewa wannan kabari ne fayusana a kiyaye shi wala yuhana yadda ba za a wulakanta shi a taka ba ba dan komai na fada haka ba li hadisi Jabir radiyallahu anhu sai dan hadisin Jabir Allah ya kara mishi yarda mun lamince maka dillita tafanka da kai imani da zuwa kasar na wadanda kake ga kamar daga saman bakwai suka sako ane maka hakan an maka magana tsakaninka da Allah maganganun nan da ake fadi maka kamar ruwan sama haka ga sunan suke zuba ana kawo dalili a daure maka koda dalili mai rauni akalla ba a kawowa amma kafi imani da su fiye da wannan magana da za a kawo a fada maka da dalili kun fahimci wannan da kyau Allah ya shiryar da mu to shine yake cewa li hadisi Jabir radiyallahu anhu saboda hadisin Jabir Allah ya kara mishi yarda annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama ulhida lahu lahadun Jabir yace an yi wa annabi lahad wa nusiba alaihi al-libanu wa nusiba alaihi al-libnu nasba kuma an ainihin jeran tatubala a cikin kabarin nashi wa rufi aqabruhu min al-ardi nahwan min shibrin kuma an daga ainihin kabarin nashi daga kasa gurgurdan dani guda mahallin shahid kenan ma'ana ba a shafe shi to amma a wasal cewa ya sa wannan saba alaihi labna sannan warafa aqabruhu to in aka yi haka ma'ana ba za ta fito ba sai an tattake wuri shi kuwa larabci ana son ma'anar shi ta fito kai tsaye ba tare da an sha wahala ba in aka ce wa nasaba alaihi labna nasban ya karka ya jejjera mishi ainihin tubala jerantawa warafa qabrahu min al-ardi ya kuma ainihin daga kabarin shi daga ƙasa na hawan min shibrin daidai dani guda haka ma'ana to wane ne wannan aikin kenan ba a faɗi fa'ilin ba kuma kaddara fa'ilin yana da wuya saboda farkon hadisin ya fara da mabni alama lam yusamma fa'ilhu ya ce ulhida lahu dan haka wannan zahiri dai kuskure ne ya faru daga ainihin inji dake wasalcewa madadin ya ce nusiba sai sa nasaba rawahu ibn hibban ya waito wannan fi sahihihi a cikin littafin shi as-sahih a cikin lamba hadisi na 2160 daidai wal baihaqi da al-imam al-baihaqi a cikin mujallal na 3 shafi na 410 wa isnaduhu hasan isnadin wannan hadisi mai kyau ne walahu shahidun mursalun an salih ibn abil akhbar yace akwai hadisin da zai shedar wannan wanda aka samu shi daga salihu dan abil akhbar qala salihu yace ra'aytu qabran rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shibran yace naga kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tudin shi ya kai daidai dani guda haka ma'ana kamar inci 7 haka zuwa 8 daga ƙasa au na awa shibrin ko kuma gwargwadan dani guda rawahu abu dauda fil marasil abu dauda ya rawaito wannan a cikin littafin shi al marasil lamba hadisi na 421 wa salihun hadha yace wannan salihu din nan da kaji dha'afahu yahya al qattan wa ghayruhu yahya al qattan da wani malamin sun raunana shi to dama an kawo shi ne dan ya zama shahidi wa yu'ayyiduhu ma sayati min an-nahyi an ziyadati ala turab al kharij min al qabr yace kuma abin da zai kara karfafa wannan magana na cewa ainihin ana son a daga kabari daidai tudun dani guda kar a kara haka to maganar da za a zo a yi nan gaba da ke nuni akan hani game da kara kasar da aka fito da ita daga kabari za ta tabbatar da haka fa inna min al ma'lum yace domin sanannan abu ne annahu yabqa ba'da dafni ala al qabr al turab alladhi ukhrija min al lahadi alladhi shaghalahu jism al mayyit yace don sanannan abu ne cewa bayan an dauki mutum an saka shi a kabari to za a samu ainihin ragowar kasar da aka fitar daga cikin kabarin wanda ainihin madadin wannan kasar shine mutumin da aka sa kaga dole za a samu ragowar ta a waje kenan mun fahimci wannan ko wadhalika sai yace yusawil qadra al mazkura fil hadisi taqriban yace wannan gwagwadan kasar da za a samu zai yi daidai da abin da aka ainihin fadi ko kuma kusa da shi a cikin hadisin zai bada damar ainihin a samu tudun kamar dani guda haka a kabarin kamar da yadda ake dinna mun fahimci wannan قال الشافعي في الام الامام الشافعي يفدي في كتابه ان شاء الام مجلد na farko shafi na 245 zuwa 246 ma muhtasaruhu ga magana amma a takaita shi a Sheikh Al-Albani ya dauko ta abinda yasa yana cikin ka'idar ilimi in ka dauko maganar malami ka rage ta to ka fadi don kar ka fadi hujja a koma a duba a ga ta fa haka a ce ka rage tun da farko kai da kanka ka ce ga ta ka kawo ta ne amma ka yi summarizing dinta ka takaita ta don an je an ganta da cikakken bayani ka a zarge ka mun fahimta dan haka yace ma muhtasaruhu ga magana amma a takaice al-imam shafi'i yace wa uhibbu an la yuzada fil qabri turabun min ghairihi ni ina so kar a ƙara wa kabari wata ƙasa daban wanda ba ta shi ba li'annahu idza zidar tafa'a jiddan saboda an aka ƙara wata ƙasar a kabari wanda ba ta shi ba zai daga sama ƙwarai da gaske wa innama uhibbu an yushqasa ala wajhi al-ardi shibran yace sai dai ina so kabari ya bayyana a bayan kasa gurgurdan dani guda aw nahawahu ko kuma ainihin wato kwatankwacin dani guda din mun fahimci wannan da kyau ko jama'a wa naqala an-nawawi fil majmu'i yace al-imam an-nawawi a cikin littafin shi al-majmu'i mujallad na 5 shafi na 296 ya dauko ittifaqa ashabi shafi'i ala istihbabi ar-rafi'i almajiran shafi'i baki ɗayan su suka ce mustahabbi ne akan ana son ainihin a daga kabari din ka a shafe shi da ƙasa bil qadri mazkur gurgurdan yadda ainihin aka fadi a baya din cancewa dani guda kaji abu na farko kenan da aka ce ana so dangane da rufe mamaci in an gama rufewa in an tunkuɗa ƙasa din to kaji gurgurdan yadda ainihin ake so ya zama to bayani kawai da ya rage ba mu yi ba shine akwai wata bid'a wadda aka tashi aka gaje ta a nan ƙasar mu musamman Allah ya kiyaye Allah kuma ya raba mu da ita ita ce raba ƙasar kabari ta uwa din da ya to wannan abun bid'a ne ba shi da asali a cikin addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita duk wani tawili da wani mubtadi'i wani dan bid'a zai yi da sunan malami to ƙarya yake wa shari'a wai a ce ai ana son a rabe ƙasar uwa da ƙasar ya wai saboda in aka tashi a fara tunkuda ita kasar uwar ta shiga ciki ita kasar yar wadda take danya danya a dora ta a sama wai dan in ka zo ka ga sabon kabari ne kai mai addu'a wai ce sabon kabari kai ake wa addu'a banda tsoho a ina aka faɗi wannan karatun dan me za ku daure bid'a gindi wai ma'ana su malaman kasar Hausa duk bid'ar da jahilin kasar Hausa ya gada iyayen shi da kakannin shi wai sai sun laluba gabas da yamma sun samo mai asali wai ka ci gaba da yi to wannan ba addini bane sam in an tashi kasa a hargitse ta gaba daya in an tashi a tunkuda ta gaba daya duk wani wanda yace zai wani ingilidi a wurin a ce ja baya yanzu ba abun wannan addini sai ja baya sai ayi addinin da ake bi mun fahimci wannan da kyau jama'a Allah ya shiryar da mu shi yasa ba a raba kasar ya da kasar uwa in kuma akwai a cikin karatu su nuna muku mana sai a ce wai ana son wai a gane wai sabon kabari ne to me ya bambancin sabo da tsohon kabari waye yace tsohon kabari bai bukata addu'a alaysa huwa auladud du'a ba ma shi yafi shi da ya dade a kwance ba ma shi yafi son addu'a ba kuka san halin da yake ciki to shi yasa ba duk wannan tawili haka zaka ji ane ta musu tambaya wai suna son su kare jahilin kasa Hausa tsakanin shi da Allah yake addini kuma malaman ne yake cutar su da zarar malaman da za su fito su ce musu wannan abu da ake ba daidai bane shikenan zaka ga sun dauka mun fahimci wannan da kyau Allah ya shiryar da mu الثاني ابن بيو da ake so ai bayan an rufe mamaci an yuj'ala musannaman ana san ainihin wato a sanya kabari din ya zama musannaman a tara shi haka ayi kaifi da shi ya tozo haka yadda ka san tozon saniya zai taho da tari haka sai kai ta kaifa daga tsakiya ko yini ya kaifi to shine ainihin abin da ake so li hadithu sufyan at-tammar saboda hadithun sufyan at-tammar at-tammar mai sai da dabino kenan qala yace ra'aitu qabran nabiy sallallahu alaihi wa sallama naga kabarin annabi sallallahu alaihi wa sallama wa qabra abi bakr wa umar da kabarin abubakar da umar musannaman dukkan su naga kaburbukan sun yi tozo akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin juz'i na 3 shafi na 198 zuwa 199 wal baihaqi da al-imam al-baihaqi a cikin mujalladi na 4 shafi na 3 wa rawahu ibn abi shayba abubakar ibn abi shayba ma ya rawaito wannan hadisi wa abu nu'aymin da abi nu'aymin fil mustakhraj a cikin littafin shi al mustakhraj ala sahihaini kama fi talkhis kama yadda yazo a cikin talkhisul habith wa ziyadatu lahumu qarin da aka samu dinnan da yake waye sha kausi cewa wa qabra abi bakr wa umar dinnan yace wannan qarin an same shi ne a cikin riwaya ibnu abi shayba da abu nu'aymin wa la yu'aridu zalika ma rawa marwiya anil qasimi yace wannan maganar da kaji an fada cewa kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama an ganshi cewa kabari ne yayi tozo haka yayi tsini daga tsakiya to wannan riwaya da aka ruwaito daga al-Qasim wato al-Qasim dan Muhammad dan Abubakar Siddiq kenan al-Qasim dan Muhammad dan Abubakar Siddiq jikan sayyidina Abubakar ne yace to wannan ainihin maganar da zaka zo ka ji ta daga gare shi ba ta karo da wancan domin zaka ji akwai illa a cikin ta قال القاسم يتي دخلت على عائشة فقلت ناشي غورن عائشة سينتي يا أمه يا بابا اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما كبوت من قبر النبي صلى الله عليه وسلم دا أبو كنش قدابي أبو بكر دا أمر الله قال مسير دا فكشفت لي عن ثلاثة قبور سيتبوت من وطن قبر بكا قدابكو saboda tunda aka rufe su sai aka kulla dakin to dan haka in ka zo sai ka nemi izini tunda dakin ta ne ko tana da injin da ce kaka shiga mata daki to shine la mushrifa sai yace sai naga wadannan kaburbuka ba a daga su sun yi sama ba ba sama irin na daga kabari ba mushrif haka dogo irin kabarin nan da za ka gani na sarakunan kasar Masar to ba irin haka ba yace sai naga kabarin annabi ba irin wannan dogon kabari ba wala latia yace kuma ba shafaffe ba ba shafaffe da kasa ba mabtuha bi batha'il arsa alhamra yace sai naga ayyul allilibe wannan kabari nasu da ainihin wato kananan tsakuwa ja an ainihin lilibe to wannan kalmar mabtuha din shine wasu sai suka kafa hujja da wannan ainihin wato asari ko hadisi akan sai suka dauki daga bataha shafaffe amma shi abin da yake son yace sai naga kabarin shafaffe da tsakuwa ma'ana an lullube shi da tsakuwa shi abin da yake son ya ce kenan masu sauraron shi kuma sai suka dauka kamar yana nufin shafaffe da kasa amma shi da kanshi ai ya ce mabtuha a shafe yake a lullube sai ya ce bi bataha da tsakuwa al-arsatil hamra kanana kuma jajayi. Akhrajahu Abu Dawud, al-Imam Abu Dawud ya fitar da wannan ainihin wato asari ko hadisi a cikin mujallal na 2 shafi na 70 wal hakim da al-Imam al-Hakim a cikin mujallal na farko na mustadrak shafi na 369 wa anhu al-Baihaqi Baihaqi kuma ya ruwaito wannan hadisi daga Hakim a mujallal na 4 shafi na 3 wa Ibn Hazm da Ibn Hazm a cikin muhalla a cikin juz'i na 5 shafi na 134 min tariqi Amr ibn Usman ibn Hani ta hanyar Amr dan Usman dan Hani anil Qasim daga al-Qasim bihi shi kuma al-Qasim shi ya ruwaito wannan hadisi wa qala al-Hakim al-Hakim yace sahihul isnad titin da kaga Sheikh al-Albani ya aje wannan alamar motsin rai wai bai da ba kenan mun fahimta ka san waɗannan alamomin motsin rai ƙa'idar turanci suna cewa na punctuations ko ma'ana suke nuna maka yaya ne malamin yayi maganar me yake nufi sai ga wani lokacin an jera abin nan alama tambaya wai ya buga tambayar da ba isa ansa irin ta ba kenan mun fahimci wannan to sai nan sai kaga yace Hakim yace sahihul isnad sai Sheikhul Albani sai ya sa alamar motsin rai sai wa wafaqahu az-zahabi zahabi ma yayi muwafaqa da shi Hakim sai ya sake aje motsin rai ma'ana kai ma zahabi ba yadda da magana ka ba kenan wa amma al-Baihaqi fa qala amma shi al-Imam al-Baihaqi sai yace innahu asakhu min hadith Sufyan at-Tammar ai wannan hadisi ma na Qasim har yafi hadisin Sufyan at-Tammar din can mun gane wanda yace musannaman yafi shi inganci sai Sheikhul Albani kun gani sai sake sawa na alamar motsin rai guda biyu yana nufin kuma maganar Imam al-Hakim tafi ai maganar Baihaqi tafi ta Zahabi da Hakim kuma zama kuskure ina fata ana fahimta muna son ba a dauka kawai wa'azi a'a muna son har ka'idodin karatu a rinka fahimta saboda waɗannan abubuwan bangare ne na ilimi dan kana karatun ilimi ana son kana jin dadin shi kana fahimta abin da ake yi da ya tashi a can sai ya sa wannan alamomin motsin rai daidai amma nan sai ya zan al-Imam al-Baihaqi yayi magana kuma da tafi tasu kuskure dan haka sai ya sa mai biyu mun fahimta sai yace wa qad radda alaihi ibn turkumani yace ibn turkumani al-hanafi a cikin al-jawharun naqi a kasan sunan al-kubra in ka samu sunan al-kubra ta al-Imam al-Hakim wataran ta Baihaqi wataran duk za a zo da waɗannan littafan sai kaga haka na siffanta muku haka daga sama sunan al-kubra kenan kasa kuma daga kasa shine ainihin zaka ga al-jawharun naqi din kamar ta aliqat ne da yan gyare-gyare da shi ibn turkumani yayi wa Baihaqi to shine shi ainihin al-Imam turkumani da yazo sai yace hadha khilafu istilahi ahli hadha ash-sha'an yace wannan magana da Baihaqi yayi ta saba wa malaman wannan sha'ani na ilimin hadisi bal hadithu tammari asaqu to shi kuma sai ya sake wani kuskuren fa yace a hadisin tammar ne ya kamata a ce yafi inganci li'annahu mukharrajun fi sahihi al-bukhari saboda ainihin wato shi tammar din da kuma shi hadisin shi an fitar da su a cikin sahihi al-bukhari wa hadithul qasim amma wancan hadisi na al-qasim lam yukharraj fi shay'in min as-sahih ba a fitar da shi a wani littafi wanda yake kabantawa kan shi ingantattun ainihin hadisai ba to a ilmance wannan magana da ibnu turkumani kuma kuskure ce domin ba lallai ne hadisi yazo a cikin bukhari kuma yafi na wani littafin inganci ba za a iya samun hadisi hasan a cikin sahihi al-bukhari a samu kuma hadisi sahihi gar a cikin ibnu majah kaga na ibnu majah nan yafi na bukhari cewa duk hadisin da yazo a cikin bukhari shikenan zai zama hujja akan a bangaje wanda ya saba mai a wani littafi to wannan magana ba akan a kai tsaye take haka ba to shine qultu ni Muhammad Nasiruddin al-Albani al-Albani mai littafi sai nace wa hadha ar-radd la yakfi wannan raddin da kai ibn turkumani kai wa Baihaqi bai isar ba li'annahu qad yakunu isnadul hadith al-mukhalif li hadith al-bukhari asaq wa aqwa min sanad al-bukhari domin za a iya samun wani ainihin isnadi wanda ya saba wa ainihin wato hadisin bukhari kuma yanzu wannan isnadi yafi inganci yafi karfi fiye da isnadin bukhari din fala yatimmu tarjihu hadisi tammari illa bi bayani illati hadith al-qasim ba zai yiwu ka tabbatar da cewa hadisin tammar da yazo cikin bukhari yafi na al-qasim inganci ba sai in ka kwakulo wata illa da ka bayyana ta a cikin hadisin al-qasim din ba cewa kawai tunda wannan yazo a bukhari wannan kuma yazo a littafin da ba bukhari ba aw ala al-aqall bayani annahu dunahu fi sihha ko kuma mafi karantin abin da zaka iya a warke ka ce wannan ainihin hadisi na shi al-qasim yana kasa wajen inganci da na ainihin tammar sai ya ce wa huwa al-waqi'u huna to shine abin da ya faru anan hadisin Bukhari sahihi ne, hadisin na Bukhari shine na Tammar, hadisin Sufyan shine na Baihaqi, ko to sai yace dukkan su ingantattu ne. To tunda dukkan su sun inganta, amma a zahiri kamar suna karo, to ba kamata yake ce shikenan na Bukhari ba kawai, tunda duk sun inganta. Sai in ka iya gano wata illa a cikin wancan na Baihaqi, in baka iya gano wata illa ba sai ka gwada to wanne yafi inganci. To na Bukhari yafi inganci ba dan yazo a Bukhari ba, amma sai dan haka abin yake, tare da cewa na Baihaqi din ma ya inganta. Sai yake cewa wa huwal waqi'u huna, yake shine abin da ya faru anan. Fa inna illatahu, yace domin illar da ta sa karfin shi bai kai karfin na Bukhari ba. Amr ibn Usman ibn Hani, yace Amr dan Usman dan Hani din can, wa huwa mastur, mutum ne wanda yake mastur. In suka ce mastur a cikin ilimin hadisi, suna nufin mutum ne wanda yake majhuli, ba a san hali ba, ma'ana gashi yana da dalibai akalla guda biyu, amma su da kansu daliban ba su bayyana wa duniyar ilimi halin malamin su ba, kuma ba wanda ya sani. Daliban shi biyu ne rak a duniya da aka sani sun ruwaiti hadisi wurin shi, su da kansu ba su zo sun ce mana malamin mu mutumin kirki ne ko mutumin banza ba, sai suka yi shiru, kuma ba mu san wani malami da ya san halin shi ya bayyana ba. To mu ɗan baya in muka zo, kun ga abin al'amarin shi ya suturtu gare mu, daliban shi basu bayyana mana halin shi ba, malamai abokan shi da suka zauna tare da shi basu bayyana mana halin shi ba. To malaman hadisi in ya zo yana da dalibai biyu sai su ce mastur, mun fahimta. To dan haka sai ya ce ainihin wato wa huwa masturun kama qala al-hafiz fi at-taqrib, yace wannan mutum ainihin mastur ne kamar yadda Ibn Hajar ya faɗi a cikin taqrib. Walam yuwasiqhu ahadun albattata, ash-Sheikh al-Albani yace da daya ba a taba samun wani malami yace wannan mutum amintacce bane, dan haka fatashihu al-hakim li hadisihi, ingantawar da hakim yayi wa hadisin wannan mutum da ba a taba samun wanda yace nagari bane, min tasahulihil ma'rufa, ana daga cikin sakacin hakim wanda yake sananne ne ga dukkan mai karatu ya san hakim yana da sakaci. Wa mutaba'atu az-zahabi lahu, din da zahabi yayi wa hakim akan inganta wannan hadisi a karkashin sakaci, min awhamihil kathira, na daga cikin rudanin zahabi waɗanda suke masu yawa, allati la takhfa ala man tatabba'a kalamahu fi talkhis al-mustadrak, waɗanda yake irin waɗannan wahami, yawan kurakurai na zahabi, to ba boyayyu bane ga duk wanda ya bibiyi wannan irin ainihin maganganu na shi zahabi a cikin talkhis al-mustadrak. Al-mustadrak shi kuma na al-Imam al-Hakim, tare da na taba kawo tarihin yadda al'amarin shi ya kasance, yana da kyau tunda an zo ta gaba na a ƙara yi dan a ƙara fahimta. Shi al-Imam al-Hakim ya zo daga bayan Bukhari da Muslim ne. To Bukhari da Muslim su dai ba su ce mu muna da ka'ida kaza, muna da ka'ida kaza ba, innama an dai san sun sharɗanta wa kansu cewa duk abin da za su tara a wannan littafi to lallai sahihi ne. To da malamai suka zo sai suka tsaya suka karanci take-taken Bukhari, ka san akwai mutumin da ba tsayawa ya gaya maka halin shi ba, amma zama da shi ya isa ka goge, kamar matarka ai ba tsayawa za ta yi ta ce maka ni fa ina faɗa ni ina kaza ni a kuna zaune ne za gane matsiya ce, ya ce ko mai haƙuri ce, mun fahimta. Take-taken su Imam al-Bukhari sai yasa sai aka fahimci halayensu, aka fahimci halin Bukhari kaza, halin Bukhari kaza, halin Bukhari kaza, halin Muslim kaza, halin Muslim kaza. Kuma shi Bukhari ya fi Muslim tsaurarawa, saboda Bukhari kasancewar kun yi zamani daya da malami, dan ka zo ka bada hadisi zai ce a'a sai ina tabbatar da kun hadu cewa kai na daga cikin daliban shi, in ba haka ba kawai ka rayu daga 1960 zuwa 1997 shi ma ya rayu a wannan lokaci, ka zo ka ce haddasana ko an, sai ce a'a a bincika kun hadu a gari daya kun taba haduwa anguwa daya a lokacin shi na malami kai kuma kana almajiri, mun fahimta. To Muslim ko sai ce in dai aka gwada shikenan kawai zamanin ku yayi daya, to za a iya karban ainihin hadisi a wurin ku. To waɗannan irin ɗabi'un na Bukhari da Muslim da al-Imam al-Hakim yazo sai yaga ai akwai wasu hadisan da sun cika sharadin ku, to me yasa baku fitar da su a littafan ku ba, to shine sai yace mustadrak ciko, ma'ana su sun rage akan sharadin nasu ne, amma akwai abubuwan da sun kubuce musu kuma sun cika sharadin su, to shine ya littafi al-mustadraku ala sahihaini, mujalladi 4 ne sintima wannan littafi. To sai aka zo karshe Imam al-Hakim da ya gama rubuta wannan littafi sai ya dauko ya fara gyaran shi, yana gyarawa ya gyara khumusi na littafin 1/5, daya bisa biyar na littafin, ya aje alkalamin shi da daddare ya ce zuwa nan ne rubutun baban Abdullahi al-Hakim na Saburi ya tsaya, sai goban Allah ya kai mu, to sai Allah ya dauki ran shi, aka waye gari ya mutu. to kun ga ya gyara 1 bisa 5 na kurakuran littafin kenan to 4 bisa 5 din fa sai aka buga littafin haka al-imam az-zahabi kuma sai yazo a bayan hakim da yazo shine sai ya dauki wannan sai ya sa talhisul mustadrak ma'ana waɗannan kurakurai na hakim sai ya takaita su sai ya takura su sai ake buga su a ƙasan littafin haka mun fahimta ko to in hakim yazo so da yawa zai ce sahihul isnad ko sahihun ala shartin shaykhaini ko ala shartin muslim ko ala shartin bukhari idan zahabi yazo in yayi shiru to ya yadda kenan ko kuma yace wa huwa kama qala to ya yadda kenan to waɗannan irin mas'aloli da suka faru ga hakim zahabi yazo ya gyara sai ya zama wani wurin sai shi zahabi kuma ya bi hakim akan nashi kuskuren sai ya zama duk baki ɗaya sun ranka ya sun yi kuskure wani wurin kuma sai shi ainihin zahabi sai kau da kai daga wani kuskuren da hakim ya yi to waɗannan abubuwan ne sai suka sa albani ya wannan maganar da kaji ya ce ingantawar da hakim ya yi wannan hadisi to na daga cikin sakacin hakim biyayyar da zahabi ya yi wa hakim akan wannan inganta hadisi akan kuskure ya ce na daga cikin kuma kurakuren da suka faru ga shi ainihin wato al-imam az-zahabi waɗanda ba ɓoyayyu ba ne ga duk wanda ya karanta wannan littafi talhisul mustadrak to shi yasa ash-shaykh al-albani sai ya dauki alƙalamin shi shi kuma sai ya gyara waɗannan littafan gaba ɗayan su da mustadrak din da talhisul mustadrak din sai ya dauke su gaba ɗaya sai ya nakada su ɗaya ɗaya saboda alhamdulillah shi Allah ya yi mishi baiwar ya zo daga ƙarshe ya tattaro littafan da su kuma ba su samu ba saboda duk sanda kuka samu wani babban malami yazo ya rubuta muku littafi ko ya karantar da ku za a samu kurakurai tare da shi domin shi lokacin yake kwakulowa daga tushen to kwakulowar zai ji da ita ko kwatacewar bayan ya kwakulo kun ga aiki da yawa to ku ko za ku zo ku samu an gama tattarowa to tacewa ya rage muku kun ga aikin ku da sauki akan nashi mun fahimci wannan jama'a shi yasa yau wani yana tambaya game da hadisin daukar gawa cewa an dauki gawa za a ainihin yi wanka in ai za a yi alwala an yi wa gawa wanka za a yi wanka al-imamu ahmad ya ce baki ɗayan waɗannan hadisai ba su inganta ba na ce eh imamu ahmad ya faɗi iya abinda Allah ya sanashe shi ne amma an tsaya an tattaro hanyoyin hadisan baki ɗaya an tabbatar da cewa ingantattu ne to me ya faru ga imamu ahmad an fi shi ilimi ne a'a wata baiwa ce ta ubangiji Allah yake waɗanda ke zuwa daga baya su tattara abubuwan da na farkon su ba su tattara ba domin da waɗannan hadisai a watsa suke daga baya ne aka zo ainihin ake tattara su to duk lokacin da aka zo shekara 100 ta farkon musulunci an tara shekara 200 farkon musulunci ai za a samu tararru fiye da na 100 farko ko to kaga ashe wanda yazo daga bayan baya zai tara abin da na farko ba su tara ba jama'a mun fahimci wannan da kyau shi yasa kar kai mamaki ai mu an sauke mana Bukhari tun daga farko har ƙarshe to yaya ba mu ji wannan ba ai babu mamaki ba mamaki ba ku ji ba saboda me yiwuwa akwai ainihin abubuwan da mai karanta muku din bai same su ba lokacin da yake karatu yanzu kuma sun sauƙaƙa aka samu aka bayyana muku mun fahimta to shi yasa ash-shaykhul albani yazo ya gyara wannan ainihin a mustadrak da shi talhisul mustadrak din gaba daya mun fahimci wannan to amma abun bakin ciki a yanzu an buga shi al-mustadrak na al-imamul hakim da aka buga shi sai aka cire wannan talhis na mustadrak da aka cire sai kuma aka samu wani malami ya dan tsuntsunto wasu maganganu daga talhisul mustadrak din sai ya zuba to wannan gaskiya barna ne a ka'idar ilimi kamata yayi a bar mustadrak din da talhisul mustadrak din gaba daya in zaka yi naka aikin ka ya karkashin su gaba daya saboda a ga kuma naka mun fahimta to yanzu in ka sai sabon hakim sabon mustadrak na hakim to neman kuma talhis ya kama ka amma da in ka sai mustadrak to gaba ɗaya suke Allah ya shiryar da mu to shine yace thumma innahu law sahha fa laysa mu'aridan li hadithit tammar yace kuma ma wannan hadisi na sufyan wanda yake cewa ya ga ainihin tsakuwa akan kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama koda ya inganta ai ba yana karo da hadithin tammar bane li'anna qawluhu mabtuhun din nan laysa ma'anahu musaffahun domin ma'anar shi cewa mabtuhun din nan an shimfide shi da tsakuwa ba ma'anar shi musaffahun ba shafaffe da ƙasa bal mulqa fihi al-bataha ana nufin wanda aka watsa tsakuwa akan shi wa huwa hasas saghir wa huwa al-hasas saghir wa ato yan kananan tsakuwa kama fi nihaya kamar yadda yazo an-nihayatu fi gharib al-hadith sai yace wa huwa zahirun fil khabari nafsihi yace wannan ma shine a zahirin abin da yazo cikin hadisin cewa mabtuhatun bi bataha al-arsa al-hamra'i an shimfide shi da tsakuwa ja yan kanana, yace ashe kaga koda hadisin ya inganta ma ashe ba karo yake da wancan ba, ko mun fahimta? Sai yace fa hadha la yunafi tasnimu, kasancewa an ce an zuba ja tsakuwa akan kabari ai kuma ba zai hana ai tozo da shi ba, ko ba zai hana ba. Bi hadha jama'a ibn al-qayyim bain al-hadithaini, yace wannan ita ce hanyar da al-imam ibn al-qayyim ya hada waɗannan ainihin hadisai guda biyu. Fa qala fi zad, الامام ابن القيم يفدي ا cikin littafin shi Zad al-Ma'ad yace wa qabruhu musannamun, qabarin annabi sallallahu alaihi wasallama yana da tozo, mabtuhun bi bafaha'il arsatil hamra, kuma yana ainihin lillibe da tsakuwa kanana ja, la mabniyun ba ginanne bane, wala mutayyan ma'ana ba ayi gini ba, kuma ba kwaba kasa akai aka yabe shi ba, shine mutayyan daga tin, ba kwaba kasa akai aka yabe ba, a'a kasar ɗakin na Aisha ko dai ya zama dama tsakuwa ce, na haka da aka haƙo kun ga aka tashi maiwa ta zama tsakuwa kenan, ko kuma ya zama cikon ɗakin Aisha da aka yi wajen daɗe akwai tsakuwa, dan haka tunda a ɗakin aka haƙa da aka samu tsakuwa yadda aka yi kenan, ba wata tsakuwa ce aka ɗibo aka zuba ba. To shine sai yake cewa wa haka za kana qabru sahibaihi, haka kabarin ainihin waɗannan abokai nashi guda biyu yake, da sayyidina Abubakar da sayyidina Umar, Allah ya ƙara musu yarda. To kun ji abu na biyu da ake son kabari ya zama kenan, in aka gama sai a tara shi dan wannan tozo din da ake yi. As-salisu, abu na uku da ake so ainihin bayan an gama rufe mamaci, an yu'allamahu bi hajarin, ayi mishi wata alama da dutse, aw nahawihi, ko kuma wani abu makamancin dutse din, liyadfana ilaihi man yamutu min ahlihi, domin mutun ya ainihin rufe dangin shi kusa da wannan ainihin mamaci nashi daga cikin waɗanda za su rasu. Ma'ana in ka ainihin kawo ka dora dutse akan wannan kabari na mamacinka, duk sanda ainihin wani naka ya rasu, to zaka iya dauko shi ka hada shi kusa da shi kenan inda sarari. Amma in makabarta ce ta gari ko rufa naku yanzu wani yazo ya rufe, ba shikenan baran da kazo sai dai ka gane cewa kabarin wani ne wannan kawai, in ka kawo wani gawan naka sai dai ka rufe can wani wurin kuma. Mun fahimci wannan? Amma shi abin da yasa kaji ya faɗa haka ya bin lafazin hadisin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi ne, yace li hadithil mutallab, saboda hadithil mutallab huwa ibn Abdullah ibn al-Muttalib, shine ibn Abdullah ibn al-Muttalib ibn Hanbab dan Hanbab, yace kana al-aslu al-Muttalib ibn Abi Wadda'a, yace asalin yadda yake a rubuce shine Muttalib dan Abi Wadda'a, fa sahhahtuhu kama tarahu, shine na gyara shi kamar yadda ka gani din nan. To wannan gyaran da ainihin Albani yayi kuskure ne aka gano aka yi mishi tambihi, yace wal fadlu ko ya'udu fi tambihi alaihi ila Dr. Abdul Alim Abdul Azim fa jazahu Allahu khairan, yace fallalan wannan gyaran za ta koma wurin wani doctor ne na ilimi mai suna Abdul Alim Abdul Azim, yace Allah ya saka mishi da alheri. Da can yace asalin yadda yake a rubuce shine ainihin ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Abi Wadda, yace shine wannan doctor ainihin yi mishi gyara, shine ainihin shi.